sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis 15 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta ce an samu hauhawar farashin kayayyaki a watan Satumba, a watan Agusta, wanda ya kai kashi 33.9 a cikin 100 alƙaluma mafi yawa a cikin shekaru 21. Kana ƴan kasar Niger kuma sun fara bayyana damuwa akan cewa ƴan siyasa suna haɗin baki tsakanin masu mulki da ƴan adawa don su ji karinsu ba babbaka, lamarin da zai yi mummunan tasiri akan talakawan kasar. Kamar kowane daren ranar Alhamis, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan yadda za a gudanar da zaɓukan Najeriya da ke tafe, wanda Zainab Babaji ta haɗa mana. Akwai kuma labaran wasanni, to amma kafin nan ga Baballe da kanun da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Alhamis cewa ya fahimci cewa ƙasar Sin tana da tambayoyi da damuwa game da yakin Moscow a Ukraine, yayin da yake tattaunawa da shugaban ƙasar Sin Xi Jinping. Ƙasar Sin ta fito fili ta ɗauki matakin ‘yar ba ruwanmu kan mamayar Rasha na tsawon watanni 7, kamar yadda Xi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin manyan muhimman ƙa’idojin harkokin waje na Beijing shi ne cewa ya kamata ƙasashe su mutunta iyakokin juna. A cikin jawabin da aka watsa ta gidan talabijin a farkon tattaunawarsu a Samarkand, Putin ya shaida wa Xi cewa muna matuƙar girmama daidaiton matsayin abokananmu na ƙasar Sin dangane da rikicin Ukraine. Mun fahimci tambayoyinku da damuwarku kan wannan batu, kuma a yayin taronmu na yau ba shakka za mu fayyace dukkan waɗannan dalla-dalla. Tawagar masu aikin ceto na ƙasar Jordan sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin da ya ruguje a babban birnin ƙasar, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon lamarin zuwa 10. Har yanzu ba san abin da ya janyo rugujewar ginin benin mai hawa huɗu a Amman a farkon makon nan ba. Mutane 10 suka jikkata. Tawagogin masu bincike sun yi ta neman waɗanda suka tsira, kuma a jiya Laraba sun ceto wani jariri. Ba dai san adadin mutanen da har yanzu ba gansu ba. Kakakin hukumar tsaro ta jama'a ya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ya kai 10, tare da gano gawa a yau Alhamis. Hukumomin ƙasar sun tuhumi mutane 3 da laifuka da dama da suka haɗa da haddasa mutuwa da kuma lahani a rugujewar ginin. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa da sanyin safiyar yau Alhamis cewa manyan kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin ma'aikata sun cimma wata ƙwarya-ƙwaryar matsaya kan kyautata albashi da inganta yanayin aiki da nufin daƙile yajin aikin jiragen ƙasa a faɗin ƙasar. Wannan nasara ce ga dubun dubatar ma'aikatan jirgin ƙasa da suka yi aiki tukuru lokacin annoba don tabbatar da cewa iyalai da al'ummomin Amurka sun sami isar da abin da ya samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru masu wahala, in ji Biden. Sakataren kwadago Matthew Walsh ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yarjejeniyar ta zo ne bayan tattaunawar sa'o'i 20 da aka shafe ana tattaunawa tsakanin kamfanonin jiragen ƙasa da ƙungiyoyin kwadago. Walsh ya ce yarjejeniyar ta daidaita buƙatun ma'aikata, kasuwanci da tattalin arzikin ƙasarmu. Walsh ya ce tsarin layin dogonmu na da muhimmanci na samar da kayayyakinmu, kuma katsewa zai yi mummunan tasiri ga masana'antu, matafiya da iyalai a faɗin ƙasar. Wani jami'in ƙasar Armenia ya faɗa jiya Laraba cewa Armenia da Azerbaijan sun cimma tsagaita buɗe wuta bayan da suka zargi juna kan rikicin da ya ɓarke a kan iyakarsu. Armen Grigoryan, sakataren kwamitin tsaro na ƙasar Armenia, ya faɗa a wani jawabi da aka watsa ta gidan talabijin cewa yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta fara aiki. Kawo yanzu dai babu wani bayani daga Azerbaijan game da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Alhamis ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna lamarin a zaman da ƙasar Armenia ta buƙata. Ma'aikatar tsaron ƙasar Armenia ta faɗa jiya Laraba cewa sojojin ƙasar Azerbaijan sun harba jiragen yaƙi marasa matuƙa a hanyar wurin shakatawa na garin Jermuk na ƙasar Armenia cikin dare, inda suka sake yin lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma harsasai da safe tare da kai hari a Jarmuk da ƙauyen Berin Shorza. A halin da ake ciki kuma rundunar sojojin Azerbaijan ta yi zargin cewa dakarun Armenia sun yi lugudan wuta kan maɓuyarsu a yankunan Kalbajar da Lachin na ƙasar Azerbaijan kusa da yankin Nagorno-Karabakh na 'yan awari. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya karbi bakuncin shugaban hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen domin tattaunawa a yau Alhamis a Kiev, da von der Leyen ta ce zai hada da tattalin arzikinmu da jama'ar mu kusa yayin da Ukraine ke ci gaba da samun shiga. Ukraine ta nemi shiga kungiyar tarayyar Turai a ƙarshen watan Fabrairun da ya gabata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, hukumar kididdiga ta kasar Ghana, wato Ghana Statistical Service kenan, ta sanar da samun hawa-hawan farashin kayayyaki a watan Agustan bana, wanda ya kai kashi 33.9 cikin 100, wato adadi mafi yawa a cikin shekaru 21. Kudin sufuri da kayan abinci da wutar lantarki su ne ke kan gaba a cikin jerin abubuwan da suka haifar da tashin farashin kayayyakin. Wakilin muryar Amurka a birnin Kumasi, Hamza Adam, ya isa babbar kasuwar Kumasi inda ya hada mana wannan rahoto.
Aisha, kasuwar yanzu da ya bata sam, kayan da yanzu da yana da tsada sosai. Don farko kuma yawan mun nan kondo kai ya kace shi kamar 1.5, amma yanzu kondon na 4 million.
Suna na Adiza na Seretankwa.
Farko noke.
Farkon na rubber 250 ne, 600.
Koke-koke wasu al'umma kenan a nan babban kasuwar birnin Kumasi. Hakan na zuwa ne biyo bayan hukuma na kididdiga ta kasa ta Ghana Statistical Service ta bayyana cewar hawan farashin kayayyaki a wata na August din wannan shekarar 2022 ya kai kashi 33.9, wani adadi kenan mafi yawa cikin shekara 21. Inji Professor Enim.
233.9% for the month of August 2022.
To sai dai a nasa jawabi mai sharhi bisa harkan tattalin arziki a nan kasar Ghana, Dr. Najib Ibn Hassan, ya bayyana cewar na daga cikin wasu abubuwan da suka haifar da wannan matsala ita ce wasu harajai da gwamnati ta kullo da su, da yake ganin in aka goge yiwuwar za a iya samun sauki na matsalan hawan farashin kayayyaki a kasar.
Gwamnati ya dogara kan haraji na saboda yana famin zai iya ya tattara dukiyar da zai taimaka maka za su shi ya rahai na zai kunde kamata ya shigo hannun shi ba wani kunde da ita karya ba, so ya dogara kan haraji. Shi ne tax, kuma tax nan kuma indirect tax. Mutum indirect tax shi ne tax da ake sa ma kaya ko an import kaya su waje zai shigo cikin kasan a sa mai tax, ko kuma kayan da aka yi cikin kasa kuma a sa mai tax. To wannan tax ga dukkan gannan mai company ko mai sana'anta, wannan tax in aka dibiya mishi zai shift ne zai biya ma wato amfani da kaya. To wanga shi ne musiban da ke haddaban ainihin ganiya.
Masharahanta suna ganin cewa tattalin arzikin kasar Ghana na bukatar da a ringa karban haraji kamar yanda wasu manyan kasashen duniya kamar su Birtaniya gaba da zamu ga gimshikin tattalin arzikin su shine haraji da ake karba. Kai kuma kana batun haraji da yake kuntatawa al'umma wa hasatan masu yin kayayyaki da waɗanda suke shigowa da kayayyaki a nan kasar Ghana. Ba ka ganin cewa wannan mataki in gwamnati za ta rage zai haifar da cikas sosai a kokarin da ake na neman tabbatar da shawo kan wannan matsala?
Na kai batun kamar tax na amfani shi ne ragnar shari kuma gama shi duba cikin taxes ne ke nan. Ai taxes suna da yawa. Shari cikini zai dora mai yankasa da zai kawo cikas, wani cikini ya dora mai yankasa zai kawo musiba. Sa'annan kuma gama ya kuma ya taimaka ma masu sana'anta na kasa, misali kamar wurin masu noman abinci da masu wurin poultry farm da wasu abubuwa ka kara ni so shi irin wannan alien nan ya taimaka. In ka duba inflation ganin ka duba dukkan nan dai wani kan food ne.
Na dai samu tuntubar daya daga cikin jami'ai masu magana da yawun gwamnatin jam'iyyar NPP mai mulki a yau,
Abubakar Al-Hassan. Ina maganan ga all measures da gwamnati ya doki ya make sure sassauci ya zo ma talakan kasan nan. Gwamnati ina jin early this month da ma'aikata suka nemi don wani gurin da za ta taimaka musu kula. Gwamnati ya tabbatar ba inda kudin da fitowa mu ne talakawan. Saboda shi kaman dai ka rage sawo ne ka kara fadin. Na make sure gwamnati kuma ba dai zamana kai sai haka ba. After Monday kuma gwamnati shi ya fito da wani kuma message da dai talaka dai ji sauki.
Ghana dai na daga cikin kasashe da ke ci gaba da fuskantar matsala na tattalin arziki, abinda yasa gwamnatin ta tinkari asusun ba da lamunin kasa da kasa domin neman ceto.
Hamza Adam muryar Amurka a babbar kasuwan Kumasi Ghana.
A gaida Hamza Adam daga birnin Kumasi. Kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Niger da ma wasu 'yan kasar suna zarge 'yan siyasa na bangare 'yan adawa da ma masu mulki da haɗin baki don su cika rinsu ba babbaka, wani lamarin da zai yi mummunan tasiri a kan rayuwar talakawa. Wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shirya mana rahoto a kan haka.
Mako guda bayan kammala zaman taron majalisar sasanta 'yan siyasar jamhuriyar Nijar da Firaminista Uhumudu Muhammadu ya jagoranci bikin budewa, ana iya cewa ya bar baya da kura, domin 'yan kasar da dama ne da kungiyoyin fararen hula suka ce sun gano alamun wani haɗin kai tsakanin 'yan adawa da masu iko domin tafiyar da harkokin kasar, abinda zai ƙari akan talakawan kasar, domin 'yan siyasar na son su ci karansu ba babbaka, su yi sussuka daka shi ka daka a babu tsawatawa wani, ko da an yi wata tabargaza a cikin tafiyar mulkin kasar. In ji Habibu Mumuni, ɗaya daga cikin membobin kungiyoyin fararen hular kasar, da ya yi fatali da cewar da 'yan adawa suka yi jim kaɗan bayan bikin buɗe taron na CNDP na suna son su ma su ba da tasu gudunmuwa domin samun mahita ga matsalar tsaron kasar.
To in sun ce tsaro na zasu yi, sun ce sun kama tsaro, kakana zasu yi sai tsaro ba su cika yi, kakana zasu yi su san ke wuli kaza akwai matsala, koko su san in sun kada sun kawai magana a ji su.
Kungiyoyin fararen hula suna cewa kenan ku son ku kai to azamna kullun zaman doya da manja tsakanin 'yan adawa da masu mulki a ƙishiryawa.
Ba ai demokrasi anti opposition. Opposition ba harara ce ba. Ka tsaya bisa ka'idarka. Ga abin da ka so, ga abin da wancan gayi wanda bai kamata ba ka tare. Ai consider dialogue da aka hitowa da suka zo suna zasuwa baran-baran. Ko ne sauran shi ne kawo. Duk haka nan suka taimaka consider dialogue.
Abin da duk ya karme mutane ka shine ai hito sun mumbu kumun, ana iya cewa wannan shine ja hankalin 'yan ƙasa.
Wace baka magana za ai tunda su bukata su game na a game a cuci talaka. Yanzu sun samu yanda za su yi Allah sa sun game kanunsu, ko ku san kirkiro su game kanunsu. To wane bayani za su yi muna? Ai nan na talaka za su ganya. In gaskiya ne to ai muna bayani a ce ai ga abin da muka niyyar muyi, babu magana ko dai shiru an kalli an karuhe ta. Wanda da suka jaya ai to akai tawadi. Wanga shi magana, wanga shi magana. Yanzu da ya zaman to ta su ta suka daka shi kalaka. Kenan ba wani bayani za a yi muku, ku kukar kanku ku talaka.
Sai dai adawar sun yi watsi da wannan zargin da ake yi musu na cewa sun gaji da adawan ne, kuma ruwa ya riga ya kare madan kada ne, shi yasa suke neman shiri da gwamnatin kasar da ma amincewa da shiga majalisar sasantawar 'yan siyasar CNDP. Inji Isa Mare na Modan Lumana ta Hamma Ahmadu. Masu adawa
mun gaji da mi
da adawa
maganin mi gaji aka yarawa tunda ita siyasa ita kiyawo ita ba mutane abinci, kullaga mutane abinci, mutane su gane siyasa ba ta cishe mutane ba. Sa'ad da babu tani mutane gaci, sa'ad da kwata-kwata babu siyasa iko sojana ya mutane su dauka iyali su rika da kanunsu, mu wanda kin babu siyasa ayo kin wannan duk magana ba za ta wannan. Yanzu ma duk abin da samun tare sun ka lalace, ai sa kan siyasa ka dogara ga mutum sai yayi maka, kai baka dogara Allah ba. Duk siyasa mutum sun ka lalace yanzu ai kowa an ka iko sojana suka ce bar ai ma hanya, ke kuma hanyar ga ba mai ima ita banda Allah.
A bangaren jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya, dan baban Mamman Ceni dan majalisar jahar Tawa kuma kakakin jam'iyyar a wannan yankin, na cewa haƙƙin ɗan adawa ne a kira su a taron majalisar sasantawar 'yan siyasa. Hasali ba a cewar sa ko cikin ruwa kai rawa, wanda bai ya son ka zai ce ka watsa masa ƙasa.
Wanga cacce ku ce mu dai sai mu ce alhamdulillah, tun lokacin da muna da ba mu taba kin shiga magana zabi ba, ba mu taba kin shiga ba. Kenan lacizan kansu na shugabanni na jagorori na sun kai nazari sun ka gane in ba sun tahi ta inda za a dama da su ba ta hanyar zaben nan, babu wata magana da za su koma yi. To menene lahi su mutane in kana bita ta su kullum ba a ce an ce na ba, kullum a ce an ce na da ɗan rinjaye ma da ɗan adawa. Ai kuwa jaze mi an na matsa musu, mu can su ce mi an na matsa a ce a taho, mu ce a haƙi na dai a kire su. In sun taho to in ba su taho ba kuma haƙin su ne. Su kuma ce a da mutanen su ce don mi sun ka tai sun ka shiga, su kuma san duka tasirin zakkuwa a tattauna tare ba, saboda wanda shi ce an cuci wani.
Ɗan ƙasar sun zurawa ɗan siyasar na mujiya domin ganin wani mataki ne za su ɗauka, koma da wace za su bulluwa da zaran suka kammala tantamnawa tsakaninsu game da tafiyar ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko lokaci ne da Zainab Babaji za ta kawo mana rahoto na musamman akan yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya ta INEC za ta shirya zaɓukan ƙasar a shekara mai zuwa.
Abu mafi muhimmanci da 'yan ƙasa za su yi a harkokin gudanarwa na gwamnati shine ta hanyar yin zaɓe. Zaɓe ne ke baiwa 'yan ƙasa damar zaƙulo mutanen da ransu ya kwanta da su, da fatar za su kawo musu ci gaban rayuwa. Hukumar zaɓe ta tsara yadda za a gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a baɗi a Najeriya, inda ta ce zaɓen shugaban ƙasa da majalisun tarayya za su gudana ne a ƙarshen watan Fabrairu, sai kuma zaɓen gwamnoni da majalisun jiha a yi shi a tsakiyar watan Maris duk a shekarar baɗi. Kusan dukkan jam'iyyun siyasar Najeriya sun fuskanci matsaloli daban-daban a lokutan zaben fidda gwani. Hakan yasa na tambayi wani mai fafutukar samarwa 'yan adam haƙƙinsu daga jihar Kano, Masir Umar Kurugu, ko yaya yake hasashen zaben na baɗi zai gudana.
A iya shekaru na gaskiya ban taɓa ganin lokacin da zaɓe ya zo da rashin tabbas irin na shekara ta 2023 ba. Na farko dai kasancewa gwamnatin APC ana ganin ta zo Allah ne ya kawo ta, ba su ne masu ƙarfi ba. Daga ƙarshe suka zo suka yi ƙarfi, ya kwaɗayta wa mutane son mulki. Su yanzu sun ji daɗin mulkin, sun gane yanda yake, kuma ba sa son su rabu da shi. PDP da suka shafa shekara 16 suna yi, sun san daɗin abin, kuma suna son ko ta wani hali bayan shekara 8 ɗin su ma su sake dawowa. Akwai ƙananan jam'iyyu irin su NNPP wanda ake ce ma Third Force, akwai yanzu irin su Labour Party wanda suka fara yin ƙarfi, akwai ADC da bangaren Mogalu, wanda dukkanin su zake ga mutane ne yanzu da suka fara tasowa. To zai zamanto zaɓe ne wanda yake kaman za a ce nariya da kanin wani. Gudu ne na ya da kanin wani, amma damuwar a nan shine idan har mahukunta ba su tsawatar ba sun sa ido, kamar irin yadda Buhari ya bada umarni a baya cewa duk wanda aka samu da akwatin zabe ya sata a harbe shi, to idan ba a fito da irin wannan dokoki da tsare-tsare ba, to gaskiya zaben zai iya zuwa da tashin-tashina da tashin hankali, ta inda kuma idan kasar nan ta fada cikin wata rigima, misali yanzu a halin da ake ciki kana fama da banditry a nan a Kano a arewa maso yamma, kana fama da burbushin Boko Haram a arewa maso gabas, kana fama da fada tsakanin manoma da makiyaya a North Central, kana fama da issue na IPOP a Southeast, da ragowar dai fitintunu kurare daban-daban. To idan aka sake aka shigo lokacin zabi, wanda dama lokaci ne da yake volatile moment, lokaci ne da yake kiris ake jira kowa zuciyarsa a kusa take, a wannan kadamin idan aka bari aka tashin hankali ya fara faruwa, Allah kadai ya san inda za a tsaya. Saboda haka mu a matsayin mu na 'yan Najeriya, wanda Najeriya ta fi mana muhimmanci akan samar da wani shugaba guda daya, dole ne mahukunta a yanzu su miƙe. Wato ba abu ne da zaka bari ka ce bari kawai dan yi magana kadan ba, a su miki samar da tsari, kuma su yi hukunci ga wanda suka fara nuna alamun yin tashin hankali.
Duk da irin kwazo da mata ke yi wajen harkokin zabe, hukumar kididdiga ta Statista ta ruwaito cewa mata 29 ne kadai suka sami kujeru a majalisar dattawa da na wakilai a zaben shekara ta 2019, inda maza 440 ke majalisun biyu. Madam Asabe Moses Joshua, da aka fi sani da Asabe Gunzan, ta ce ta yi shekaru 20 tana siyasa, amma har yanzu ba ta samu sa'a ba.
Nan ne mitakara yanzu shekaru na waje 20 kenan fa. Nan ne mazabe 2002, nan ne mazabe 2007, nan ne mazabe 2013, na sake ne mazabe a wannan karo 2022, this is 20 years exactly. Nan ne House of Assembly karo nan, na bayan nan su House of Assembly na ta nema. Ina gogawa cikin siyasa.
Kin samu tikitin tsayawa?
Eh to gaskiya ni na one man gang thing ne fa, nike neman zaben da kaina. Ni kadai nike, ba wani ke sponsoring ina ba.
To amma ba a baki tikitin cewa ki tsaya ba kenan.
Mu Aryom local government muna da district guda uku. Kuma cikin district guda uku nan, mu Aryom district mun yi mutanen Bacci district sun ka kuka cewa taimaka bar musu karasa another age, shi yasa na ja baya. Sai dan goya musu baya, Allah ya sa su ci zabin nan, kuma su tuna da talakawa, domin kuma su tuna so mu ba wai muna zuwa neman zabe don ko wani abun duniya ne yake damun mu ba, musamman mace. Na gaya miki, na ce in mace in ta samu shigan, ta samu abu a hannu, ina tabbatar miki duk makwabta da ita da yaya da miji, kai ko miji ma baya aikin komai, maza ta samu wando da komai da komai, mata da suna rufe mazan su asiri, ba za a sani bane, ba a faɗa ne kawai, amma in suna da shi ina tabbatar miki. Kamar yadda na shaji yara suna ce uba ko sarki ne uwa tafi, da wanda yake ce da ubansa ya samu kudi gara uwar shi tana da kudi, yaran sun ga muhimmanci kenan a mace ta samu kudi, definitely kowa zai samu abinci ya ci sha.
A wasu lokacin akan samu tashin hankali yayin gudanar da zabe, walau saboda son zuciya, rashin adalci, kyashi da dai sauransu. Waɗanda suka fi shiga hadari a lokacin zabe su ne na ƙasassu da mata da yara. Musa Yusuf Abdullahi da ke jagorantar kungiyar na kasassu a Jos yace tunni suka fara fadakar da al'umma a gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali.
Gaskiya zabubbuka a baya ma sun zama damuwa balantana wannan da tun daga sharar fage mun ga kalubalen da yake tunkaro mu da shi daban ne. To wannan shi yasa tun yanzu aka ce mai daki shi yasa inda yake mai yoyo muka fara kokarin wayar mu da al'ummar mu ta masu bukata musamman kai da ma wa'anda kuma ba su da bukata ta musamman. Dan zaki samu mu in kana da ma bukata ta musamman din kamar ma wanda ba shi da shi ne saboda me ai a family ka ga samu kai kadai ne kana da yan uwa da iyaye da suke nan kalau. To idan muka hada kanmu muna hada da wayannan yan uwan namu mu ce to kun ga fa ga yanayi da yake kusantowa kuma idan tarzo ma ta tashi mu ne a baya dan ku kuna da kafafuwan da za ku iya guduwa ko idanun da za ku ga hanya ku hau katanga ku gudu mu ba mu da shi. To wannan shi yasa muke zama da dardar ni kokarin wayar ma da al'umma kai cewa zama lafiya shi yafi zama dan sarki dan da rayuwa ba abun da ya kai rayuwar dan adam daraja a duniya ko me kai yau idan ba kai ta zama ba kai. To zaman lafiyan shine abun da yafi cancanta.
To a baya an samu tashin hankali a lokacin zabubbuka ku masu bukata ta musamman waɗanne hatsarurruka kuke shiga idan aka samu irin wayannan tashin hankula?
Gaskiya zan iya ce miki abin kaito ne dan akwai a lokacin da dama in na tuna akwai wani member mu da yake da matsala ta ji wato kurmani da ya shiga irin hadari irin na rikice-rikice hakan nan. Akwai lokaci da aka zo aka ba da umarnin cewa kar a ga wani civilian wanda ba soja ba ya wuce nan shi kuma ikon Allah ya dawo baya ji bai san an ba wance yana ce mai ya koma baya shi kuma yana kokarin ya nunar da hannun shi fa baya ji fa bai gane me yake fada ba kafin ki ji sai harbi. To kin ga wannan abin takeici ne a ce kai ba kai ka tada fitina ba kuma sanadin rashin ji da Allah ya dora ma da ba kai ka dora ma kanka ba an ce har an rasa rayuwa kin ga abin takeici ne sosai.
Jami'an tsaro na da gagarumin gudunmawa wajen tabbatar da an gudanar da zabe ba tare da samun tashin hankali ba. Mr. Ayuba Gora, tsohon jami'in dan sanda ne a Najeriya, yace haƙƙin jami'an tsaro ne su bi doka don dora jama'a a turbar bin doka.
Aikin jami'an tsaro suna nan da dan dama because su ya kamata su nasu lokacin zabe in yazo za su shirya kansu domin su je filin zabe a su kuma tabbatar cewa an yi da'a, an kiyaye doka, an bi ka'idodi. Domin akwai dokoki wadda an riga an sarrafa domin yin zabe. To idan su suka kiyaye dokan jama'a ma za su iya kiyaye dokan kuma ba za su yadda jama'a su yi cinkoso a wurin da zai zo kawo tashin hankali ba.
To amma a wani lokaci sabani haka sai kaga su wa'annan jami'an tsaro maimakon a ce sun gudanar da aikin su na tabbatar da cewa an bi doka da order sai kaga kaman kusan za a ce su suke karya wannan doka. Me yasa ake samun haka?
To yanayin rayuwar kasar ne ya kasance haka, da ba haka bane domin da da ko jami'in tsaro in ya fita zuwa aiki ya riga ya san ba zai dawo gida ba kuma daga office ma akan ba su abin da zai taimake su. To idan an ba su wannan din kaga ba zai je sa tunani akan na waje ba, ba kudade yake ba su, ana ba su irin wani abincin gongomi hakarin nan kamar su shinkafa in form of jollof da kuma su sardine da su corn beef wanda za su tafi da shi so that in ya ji kishi ko ya ji yunwa zai koma gefe guda ya ci abincin sa ya dawo ya fuskanci aikin sa. To yanzu na abubuwan ba su nan uniform din ma da suna sa ma yanzu yawancin su sayan shi suke da kudi in kaga dan sanda ya abiya fita da kyau to kudin sa ne ya fitar da shi haka amma ba wai gwamnati ne ta bashi ba. To wannan yasa kowa ya samu kansa cikin saka mai wuya.
Yayin da lokutan zabubbukan ke kara karatowa kowa dai na da gudunmawar da zai bayar na tabbatar da an yi zabe sahihi kuma ba tare da an zubar da jini ko lalata dukiya ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Tuma dalla a gaishe ki. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Mai saurare, barkanmu da saduwa a wani sabon shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa a kwatunan rediyon ku a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu za ku ji tattaunawa da ne da Ahmed Sani Toro, tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa a Najeriya, game da cece kucin da yake faruwa a fagen siyasar neman shugabancin hukumar kwallo a Najeriya da suka hada batun neman kujerar shugabancin hukumar ya dawo arewa. Yawan mutanen da suke neman kujerar shugabancin a yanzu da sauran abubuwa majibancin hakan. Amma dai da farko zan kawo muku jerin sunayen kasashen da suka yi fice a fagen taka leda, kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta bayyana. Har ila yau za ku ji sunayen kasashen Afirka da matsayinsu a fagen buga kwallo a duniya. Na ɗaya Brazil, na biyu Belgium, na uku Argentina, Faransa ita ce ta hudu, Ingila ta biyar, sai Spaniya ta shida, kasar Italiya ta bakwai, sai kasar Netherlands ta takwas, kasar Portugal ita ce ta zo na tara, a yayin da kasar Denmark ta zo matsayin ta goma. A kasashen Afirka kuwa hukumar FIFA ta ce kasar Senegal ita ce ta 18 a fagen tamaula a duniya, sai Morocco ta 22, Tunisia ita ce ta 30, yayin da Najeriya ta 31, Kamaru ta 38, sai kasar Masar ta 40, sai kuma Algeria ta 41. Yanzu kan ga Ahmed Sani Toro da bayanin siyasar samarwa hukumar wasan kwallo a Najeriya shugabanni.
Wato dai hukumar wasan kwallon kafa ta Najeriya ta rasa kwamiti na zabe, kuma kwamitin zabe sun riga sun fito da sunan dake mutanen da suka yi kifon mutane guda kuma ba sha daya ka tabbatar cewa yanzu za su yi takara na shugaban wasan kwallon kafa ta Najeriya. To wanda za a yi ranar 30 ga wannan wata in Allah ya kai, kuma maganar cewa arewa ko kudu, to wannan ka san yadda zabe take. Yadda zabe take sai an je fagen zabe, a nan ne za a gane cewa ma na farko guda 11 nan dukkan su za su shiga zaben, kuma za su shiga zaben ba ko a ranar za a samu wasu su haɗa kai da wannan, su haɗa kai da wannan don a bada kuri'a ma wannan. A ciki dai yanzu dai yan arewa guda 6 suke ciki, yan kudu kuma guda 5 kaga guda 11 kenan. Saboda haka ba bar wannan batun cewa arewa ne ko kuma kudu ne ko za a samu wannan wanda zai zama shugaba ba, shi ne yadda halin da ake ciki.
Yawa, to akwai batun da ake ce an rushe League Management Committee din nan.
To ka san maganan hukuma ce ta kwararru wanda ake ce na kwallon kafa, wanda ake ce league kamar professional league, lokacin da aka fito da wannan abu a 1990 an buna da kwamiti wanda mai karshi a wannan lokacin wanda shugaban kasa ya nada, wanda ni ne sabon sakatare babban sakatare da na farko daga wanda ake ce a degree 11 ne shi ya ba da dama aka kawo wannan wasa na kwararru a Najeriya. To ana tafiya kan tafiya, ka san haka za ka canja ta koma da wani sura, yanzu kuma kusan ƙarshen na aka mai ita ta zama ta je ta yi rijista ta corporate address wanda suke rijista ɗin kamfanoni.
Da wannan ne kuma nake cewa Abdulwahab Muhammad waya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ta gaida Abdulwahab, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Alhamis cewa ya fahimci cewa kasar Sin tana da tambayoyi da damuwa game da yakin Moscow a Ukraine, yayin da yake tattaunawa da shugaban kasar Sin Xi Jinping. Kasar Sin ta fito fili ta ɗauki matakin ‘yar ba ruwan mukan mamayar Rasha na tsawon watanni 7, kamar yadda shi ya bayyana cewa ɗaya daga cikin manyan muhimman ƙa’idojin harkokin waje na Beijing shi ne cewa ya kamata ƙasashe su mutunta iyakokin juna. Tawagar masu aikin ceto na kasar Jordan sun sake ciro wata gawa daga baraguzan ginin da ya ruguje a babban birnin kasar, lamarin da ya kawo adadin waɗanda suka mutu sakamakon lamarin zuwa 10. Har yanzu ba san abin da ya janyo rugujewar ginin benin mai hawa hudu a Amman a farkon makon nan ba. Mutane 10 suka jikkata. Tawagogin masu bincike sun yi ta neman waɗanda suka tsira, kuma a jiya Laraba sun ceto wani jariri. Ba dai san adadin mutanen da har yanzu ba gansu ba.
Da masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabbin shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na wannan dare Mr. Cedric Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasu, amin summa amin. Assalamu alaikum.